أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 28 ga watan Jumadal Ula Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da 23 ga watan 1 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta mu'assasatul salafiyya dake cikin unguwar Gandun Albasa a cikin birnin Kano. To alhamdulillah, darasin da ya gabata na ƙarshe mun yi shi ne akan littafin Al-Mu'taqadus Sahih, wanda mun kammala littafin kuma muka ce ba tare da an tsaya ba, insha Allah za mu shiga littafin Sulamul Usul. To bisa al'ada akan karanta duk lokacin da zaka karanta littafi kana buƙatar ka san me littafin ko mawallafin littafin, wannan zai ƙara maka wato himma wajen riko da littafin da kuma gane ƙimar littafin sakamakon sanin marubucin littafin. Shi dai marubucin wannan littafi Al-Hafiz Ibn Ahmad bin Ali Al-Hakami, wato ɗaya ne daga cikin wato manyan malamai kuma fitattu a ƙasar Saudiya. Sunansa Al-Hafiz Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami. Nisbatun Al-Hakami da ake gaya masa nasaba ce zuwa ga Al-Hakam Ibn Sa'd al-Ashira Ibn Saba Ibn Yashjub Ibn Ya'rub Ibn Qahtan. Wannan shine kamar nasabar wannan babban malami Al-Hafiz al-Hakami a takaice. Hafiz al-Hakami rahimahullahu ta'ala an haife shi 24 ga watan Ramadan a shekara ta 1342 hijiriya, bayan hijira kenan, shekara ta 1342 wanda ya daidai da 1924 miladiya. An haifi a Sheikh Hafiz al-Hakami a wato alƙaryar As-Salam, wadda wannan alƙarya ta As-Salam tana wato kudanci na babban birnin Jazan. Wannan shine inda aka haife shi a dunkule. To bayan an haife shi a wannan
ainihin wato alƙarya ta salam thumma taqala sannan sai kuma suka tashi ma walidi tare da mahaifinsa ila ƙaryati aljadih jadih wato wata alƙarya da ake kiranta aljadih ita kuma wannan alƙarya tana nan kilomita 6 gabas da Samiba a dai wannan yanki na ainihin wato Jazir ko a wannan yanki na Jazan wa nasha hafiz fi kanati walidai hafizul hakami ya taso a ƙarƙashin kulawar mahaifinsa ko iyayensa nasha'atan salihatan tayyiba kuma tasowa wadda take ingantacciya tsaftatacciyar tasowa domin tarabba fiha 'ala al-afaf wat-tahara wa husnul khulq wato ya taso cikin tarbiya ta mutunci da tsarki da kuma kyawawan halaye ya kasance kafin balagarsa yana kiwon dabbobi na mahaifinsa wanda kiwon dabbobi a wannan lokaci shine kusan hanya mafi mahimmanci ta samun wadata da tattalin arziki a wajensu a wannan lokaci bisa al'ada da take gudana ga jama'ar da suke wannan yanki a daidai wannan lokaci galibi sana'o'insu ko abinda suka fi maida ko suke yi kenan na samun arziki shine kiwo sai dai shi hafizul hakam ya zama daban da sauran yan uwansa matasa na wannan al'umma da yake rayuwa a cikinsu domin shi hafizul hakami ya zama wata aya wata alama wajen kaifin kwakwalwa Allah madaukakin sarki ya ba hafizul hakami zaka kaifin kwakwalwa suka ce wa suratul hibs da saurin haddace yanzu nan ana abun nan yanzu nan zai sauri ya haddace wal fahm kuma Allah ta'ala ya bashi wato kwarin fahimta kaga rukunan karatu sun samu kenan ga zaka ga suratul hibs ga kuma faham nan da nan ya fahimci abu kuma ya nan da nan ya haddace shi domin an ce ya khatama ta alqur'ani da kuma haddar da yawa daga cikin ainihin wato shi alqur'anin yana da kananan shekaru domin bai wuce shekara 12 ba a duniya ya haddace qur'ani gaba daya wannan duk yana daga cikin abinda yake da kyau a karanta tarihin marubuci musamman ga yan uwa matasa ka kalli yanda kai kake wasa da lokacinka kake wasa da damarka ina jin mun karanta a wancan na Abdulsalam ibn Barjis rahimahullah shi ma mun ji tarihin sa da yanda wato duk lokacin da kaga irin wannan to zaka ga gaskiyar magana ba wasa akai da dama ba kuma galibi abin da ke damun yan uwa matasa wani lokaci har da daliban ilimi din a ce mutum gaba ɗaya bai wuce shekara 12 ya haddace Qur'ani yanzu kana neman shekara 30 ko kuma tuni ma ka ba 30 baya to amma dai gashi nan dai kana ja yana jan ka karatu sannan hafizul hakami wato ya koyi rubutu kuma tun yana yaro ya kware wajen iya rubutu wanda shi ma wannan wato wata hanya ce wadda tana neman mutuwa har a makarantunmu na islamiyyu kana iya samun shi kansa ya sai din rubutunsa shi ma gashi nan dai gabas maso kudu in ya dauko rubutunsa ya ganshi yayi wata hanya shi yasa galibi saboda wannan lalacin da ake da shi yanzu da sakin irin wayancan hanyoyi wayanda magabata suka bi suka iya abubuwa sosai wannan yasa da yawa yaran mu ba sa iya rubutu da wuri Allahumma sai dai wanda Allah ta'ala ya bashi wata baiwa ba wai dan yawan rubutun da yake yi ba kawai baiwa ta iya rubutun Allah ya bashi nan da nan ya iya wanda da za a ga komai ana rubuta a allo a karanta kuma a sa yara su rubuta hatta haddar nan da kake kallanta galibi za a ga mu da mun taso a kasar Hausa a allo ake yin ta ka kwafa a allo wanda wannan kwafar kwakwalwarka ka yi shooting din kwakwalwarka akan wannan abin da ka kwafo karan farko ta fara fahimtar wani abu sannan ka zo kai ta dandaka karatin har ka haddace shi sannan ka wanke wanda kaga aiki biyu kake kana hadda kuma kana iya rubutu yanzu yawanci za ka ga saukin da ake da shi na ala wato ala kayan rubutu ba irin na da ba yanzu wasu makarantun ma an samu ci gaban da za ka gansu irin marker din nan ake amfani da ita whiteboard ba ma chalk din amma duk da wannan za ka ga galibi za ka ga shi ma malamin sai dai kawai a sa yara su sai da tafai hadda yan kanana wa'anda ba su kai ga su rike littafi duk an sa su sai da tafai su yayya gashi musu ma zan me yake muke yake nufi ba saboda kawai da an zo kawai su shi malamin baya san dabi'a ta rubutu ta saki da yawa daga cikin malamai da haka wannan yasa za ka ga in yazo kawai sai dai ya dauko littafi kaza kuma dauko kawai shikenan a bude guri kaza kawai shikenan su yi muraji'a a cikin littafin sannan kuma yayi musu ƙari shi yana abin nan wani lokaci ma littafin na wani yaron zai kwata da haka in ka saya wa danka littafi to hadda da kai da shi da malamin ka saya musu da haka in yazo sai karbi na ɗaya daga ciki ba shi ba wani shiri da isti'dadi na karatu kawai zai karbi na yaro kawai shikenan ya karanta to kaga wanda sabanin yanda magabata suke ka iya karatun ka iya rubutun shi yasa yanzu zaka ga mutum hafizin alqur'ani ne amma wallahi ba zai iya rubuta ba shafi ɗaya in ka sa shi ya rubuta ta adin da zai ba ba dan kankani bane ya haddace shi amma bai iya rubuta ba sabanin kaga mahaddata na makarantar allo da haddada rubutun ya gama haddar sannan ya zo yi sato da aka kaga kalubale ga musamman yan wannan fa ina gaya maka malaman ma da ake ganin su su suke karantawa a islamiyu sun zama ka to ina ga wasun su shi yasa galibi za ka ga yanzu iya rubutu yake da wahala kuma in ka ce wa malami mai koyar da yara yayi ma rubutu mai yawa yana masa wahala saboda ba training wanda mu da za ka lokacin muna karana duk sati ba sai an baka aiki wanda aikin kila sai kai alhamis juma'a sai da kir zaka iya hada shi nan da nan zai ga ka cika littafi da haka kankace mai sai ga mutum ya iya rubutu nan da nan an rage wa yaro ya wace sannan kuma an sa shi akan wata hanya da zai iya rubutu nan da nan kuma kai kanka rubutun da kake akan allo ka rubuta yau ka rubuta gobe ka rubuta hannunka ƙara zama yake harufan da suke maka wahalar rubuta za ka ga kana samun sauki wajen rubuta su wanda galibi yanzu an samu abin nan da aka hafizul hakami dai ya haddace alqur'ani bai wuce shekara 12 ba kalubale na farko sannan wa kadhalika ta'allama al-khat ya kuma koyi rubutu wa ahsanal kitaba ya kuma iya rubutun munzu sigartin yana dan yaro kaga kalubale na biyu neman ilimi ga wato neman ilimin sa lokacin da hafizul hakami rahimahullah ya kai shekara 7 mahaifinsa ya shigar da shi makaranta ta koyan karatun alqur'ani kuma ya kammala karatun alqur'anin sa mai kyau cikin yan watanni kada kafin ya fara haddar domin kaga yana in ka auna daga an sa shi a shekara 7 an ce ya haddace yana shekara 12 shekara nawa kenan zakai 5 to cikin yan watanni ya iya karatun Qur'ani dan a gaya ma zaka kaifin kwakwalwarsa katuma din ya iya karanta ko ina cikin yan watanni yayi sannan kuma yazo yidin fara haddar bai wuce shekara 12 ba ya kammala ta ita ma a cikin shekara ta 1358 1358 akwai wani babban malami wani da'i mai kira mai da'awa mai kokarin kawo gyara cikin al'umma mai suna Abdullahi bin Muhammad bin Hamd al-Qar'awi wannan bawan Allah sai iso yankin Najd ko kuma ya taho daga kasar Najd sai yo nan yankin su Hafizul Hakami ya taho wannan mantika wannan yanki na Tihama kudancin al-mamlakatul arabiyyatus saudiyya bayan shi wannan malami Sheikh Qar'awi ya ji labarin irin jahilci da yake katutu da bid'o'i da suka yi katutu a wannan yanki, wanda kuma jahilci da wato yaduwar bid'a wannan al'amari ne da yake shiga kowane irin yanki da aka samu karancin masu da'awa, karancin masu gyara, ko kuma ma aka rasa su. Duk wani gari ko wani yanki da aka samu karancin masu karantawa, aka samu karancin masu da'awa zuwa ga ayi daidai, ko kuma ma aka rasa su, to ko shakka babu za a ga wannan yankin akwai jahilci mai yawa, sannan kuma bid'o'i za su samu ainihin wato gindin zama. Da haka wannan malami ainihin wato Sheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Hamd al-Qar'awi sai ya yi alwashi da ikhlasi cewa zai tsaya ya yi da'awa zuwa ga addinin Allah miƙaƙe da ƙoƙarin inganta aƙida ta musulunci a zukatan mutanen wannan yanki, da kuma ƙoƙarin gyara shi societin al'ummar wannan yanki, da kuma gusar da irin abinda ya dan fara a kwakwalansu na jahilci da kuma aƙidu gurbatattu da ƙarerayi waɗanda aka batar da mutane da su, kuma ƙarerayin da aka jingina su zuwa ga addini. Wannan Sheikh Qar'awi ya ɗauka kansa wannan alwashin zai tsaya shi kuma ya bada tasa gudunmawa a wannan yanki. To anan ne ya haɗu da Hafizul Hakami. To tun daga lokacin da suka haɗu da Hafizul Hakami ya fahimci wannan yaran wato akwai alamu da suke nuna kaifin kwakwalwarsa da hazaƙarsa, kuma wannan hange nasa ya yi gaskiya a hangen da ya yi wa Hafizul Hakami. Domin shi Sheikh Abdullahi Al-Qar'awi yana faɗa wa Hafizul Hakami, yake cewa wato yana faɗa kai game da Hafizul Hakami, yace na zauna wasu lokuta a wannan gari na ainihin Hafizul Hakami mai suna Al-Jadi'. Hafizul Hakami ya dinga daukan karatu da darussa na ilimi a wajen wannan babban malami ainihin wato Al-Qar'awi. Idan kuma wani abu ya kubce masa kila kan ya zo ya tara an riga an fara karatu, to yakan yi kokarin nakaltar wannan abin da ya subuce masa daga ɗaliban ƴan uwansa waɗanda suka zo da wuri. Dan haka bisa wannan suna, dan haka sai ya zama sunan yayi masa tasiri. Wannan yana daga cikin abin da yasa ake so a sa suna mai muhimmanci wanda yake dauke da kyakkyawan ma'ana, saboda suna yana da tasiri. Kaga sunansa Hafiz, kuma da yawa za ka ga yanzu duk mai suna Hafiz galibin su zaga Hafizan Qur'ani. Dan ni na san Hafiz wanda kawai sunansa Hafiz suna nan da yawa. Akwai Hafiz Gwani dan Burnu ma sunansa kenan Hafiz, kaga Gwani ne. An fahimta. Akwai wani Hafiz shi ma wani dan rogo mahaddacin Alkur'ani, Hafizin Alkur'ani, suna nan da yawa. Ga galibi suna yana da tasiri, shi yasa sai anan malam yake ce mana sunan sai yayi tasiri, domin yana haddace abu a zuciyarsa, ya kuma haddace rubutun, ya haddace karatun, ya haddace rubutun. Kai har manya-manyan ɗalibai sukan dawo zuwa ga Hafizul Hakami cikin dukkan abin da ya rikirkice musu, ko suka manta na sanin ma'ana ta wani cikin karatukan da aka yi da kuma rubutu. Domin shi kaga yanzu sai da muka jira aka je aka bugo, wannan yana nuna maka irin lalaci da ya samu ɗaliban ilimi a yanzu. Hafizul Hakami a nan abinda za mu sake ɗauka, bayan wancan ya haddace Qur'ani, ya iya rubutu, yana yaro. In kai ka riga ka bakar abin ya subuce ma, to in Allah ta'ala ya azurta ka kai aure ka haihu, to kakka bari ɗanka shi kuma ya makara. Sai kai kokari kai masa, kai shirye kyakkyawar hanyar da zai iya, zaka kuma zai yi. Yanzu ma da abubuwa na gaya maka na koyo da koyarwa aka sauƙaƙa su, hanyar koyo ta zama mai sauƙi. Akwai hanyoyin da zaka iya sa yaro kafin ya taso ya san ciwon jikinsa karatu mai yawa cikin nishadi kuma zai dinga yi. Dan haka shi malamin shine kawai mai littafin, dictation yake yi ana rubuta kaga amfanin rubutun yanzu inda za a ce wannan littafin da ake photocopy din daga araraba a ce an rasa shi ne to dictation zani kowa ya dauko alƙalamin rubutun sa da takarda ba fatawada da alƙalami na gamba da sai an fike shi a dinga dangwalawa ta wada ana rubuta ba wanda yawanci magabata za a ga da haka suka yi rubuce rubuce to ga ba hasken wutar lantarki ba kaza wato waɗannan abubuwan na morin rayuwa kuma sai suka sa mutane jikinsu ya mutu da yawa sai ya sa har abubuwa masu amfani suna suku cewa saboda hutu yayi wa mutane yawa dan haka kawai zuwa zan yi in dinga shifta ma'ana imla'i ko kuma dictation kawai kula dauka to sai ya zamanto a lokacin idan wani guri ya rikice musu an kasa gane me wani ya rubuta saboda shi malamin ne da kansa yake fa bada wannan labarin malamin Hafizul Hakimi yace to tunda dama imla'i sai yayi imla'in baqin sannan yace kuma yayi imla'in sharhi ma'ana sai yayi imla'in martanin sannan yayi sharhin su kuma suna nan ana ta rubuta ana ta rubuta to kaga sauro rubutu yazo domin ba za a jira ka ba sannan shi kansa da iya rubuta in ba haka wakila sai ka rubuta abin da kai kanka ba za ka iya karanta ba to su kansa in suka samu wani guri ya rikirkice musu game da abin da aka rubuta ko ma'anar wani guri sukan dawo shine marja'in su wajen Hafizul Hakimi suke dawo wai ko malam guri kaza 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 me aka rubuta a gurin ko menene a gurin ko menene ma'anar guri kaza duk fa lokacin yana yaro fa duk bai kai da yawa daga cikin mu da muke cikin masallacin nan Hafizul Hakimi ya zauna yana neman ilimi a hannun wannan babban malami Abdullahi Al-Qar'awi kuma yana aiki tukuru wajen tabbatar da ilimin da yake koya a wajen wannan malami ya dinga kokarin siyan littattafai masu daraja masu tsada daga tanil kutub al-qayyima da wasu kudi sun shigo ba wai wata waya mai zafi zai je ya samu ba kawai kansu kaso kurmi zai tafi je dubo inda littafai yake da bukata kawai sai ya siyo su sannan wannan nadira da littafan da suke da wahalar samu da ya samu kudi jan shi ai littafi kaza ya dan fito dan akwai irin wannan za ka in sun dan samu ma kadan suke samuwa kuma in baka yi shiga sauri ba sai ka ji sun sake bata to da ya ji irin wannan sai uf da sai je siyo su min ummahatil masadir addiniya daga cikin manyan littafai waɗanda suke zamantowa references na addini wal lughawiyya da littafan lugha wa tarihiyya da littafan tarihi wa gairi hada wannan haka sannan ba kawai irin yanda yawanci kuma masu kwazan ma a cikin mu zai cire kudin ya siyo a bayan ya siyo sai ya zo ya ado da shi a daki ga dakin malam da ka shiga zaka sanna ustaz ne malam gurgudo malam duk ga sunan mai mujalladi uku masu mujalladi biyar ga duk an yi decoration da su amma iya decoration wani ma tun da aka siyo shi ya bude page kan ma ya ga ko akwai dan kakan samu wani lokaci sai ga wani littafin wasu page kan babu ko kuma wani ainihin wato page an samu damage ko ba ka sani ba bayan siyan sa da wasu shekaru ka kila wani ka aje wani kudi ko wani abu wata takarda a ciki ka zo nema sai ga gurin ya abin nan akalla ka karanta koda fihirisa din ka gane shi yasa sai ga bai ma san content din me da me da me yake cikin littafin bai sani ko su shi ya zo ya aje to shi Hafizul Hakimi zai siyo littafin kuma zai karade su da karatu wa fahaman da kuma fahimta su lokacin da Hafizul Hakimi ya kai shekara 19 tare da kananan shekarunsa malamin sa ya nemi ko kuma shi ya nema daga wajen malamin sa cewa zai wallafa littafi kaji fa shekara sa 19 yanzu bai wuce SSD ba bai wuce da secondary ba in yanzu ne ko amma ya fara neman izinin wallafa littafi wannan littafin da zamu karanta yana dan shekara 19 ya fara rubuta shi ya gama shi yana shekara 20 dan haka littafin kuma akan abin da ya shafi tauhidi wanda ya kunshi aqidar magabata na kwarai kuma yace yana son yayin shi ne a waƙe wanda kaga wata gwaninta ce ita ma kana iya rubutun zube amma waka kuma ita ma wata baiwa ce wata mauhiba ce mai zaman kanta yace zai yi rubutun akan tauhidi kuma a waƙe me yasa yace li yashula hifzuhu ala tullab wai dan haddace shi yayi sauki ga dalibai gaba ɗaya baitukan 270 ne ko 80 saukin haddacewa wajen dalibai ya kuke dariya ne saboda mun karanta wani littafi lamiya gaba ɗaya baiti 16 ne ko baiti 16 ka karanta kallaka ka karanta go nusan kai kin zuwa ba kai a ranar to ga wani shi ma baiti 200 ne da 70 in ban manta ba ko a rubuta baitukan anan ya faɗa ma ya faɗa da kansa a can ƙarshe an fahimta dan haka ya ce ya yi shi a waƙe ilimi ne mai tarin yawa amma a waƙe saboda waƙa tana tattari tana dunkule abu saboda abinda ya fa'idanta ya samu na karatunsa da kuma tattara ilimi da yi a wajen wannan malami nasa dan haka ya wallafa wannan manzuma ta sami suna Sulamul Usul ila Ilmul Usul fi Tauhid wanda ya gama rubuta wannan littafi a shekara ta 1362 kuma ya kyautata rubutun da yayi a cikin wannan littafi kuma ya sami yabo daga malaminsa da kuma malaman zamaninsa sannan barkaji wannan shine littafin sa da aka cikin shekara guda yayi shi shekara 19 ya kammala shi yana da shekara 20 wanda a yanzu da yawa daga cikin matasan mu to wallahi almusta'an sannan kuma yazo yayi wa littafin sharhi kuma mai suna ma'arijul qabul shi kuma ya gama rubuta shi a shekara ta 1366 kaga yayi sharhin cikin shekara 4 kenan tunda ya rubuta littafin ya kammala shi shekara ta 1362 ya kuma yi sharhin ma'arijul qabul cikin shekara ta 1366 kuma a wannan lokacin da yayi ma'arijul qabul shekarunsa 24 sannan ya ainihin wato ba wannan littafin kawai yayi ba ya wallafa littafai akan tauhidi yayi littafai ya rubuta akan mas'alul hadith yayi rubutu akan fiqhu da usulul fiqh yayi rubutu akan gado yayi rubutu akan sirar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma a cikin alwasaya da adab alilmiya wasiya da kuma ladubba na ilimi da wani waɗannan fannoni da yayi rubutu akan su nazman wa nasaran wasu awaki saboda ya kware a wannan bangaren yayi rubuce da yawa a waka sannan kuma wa nasaran sannan kuma da rubutun zibe daga cikin abin da zai fito maka da athar din Hafizul Hakami na ilimi wato irin manhajin da ya dinga bi na ilimi a rubuce-rubucensa da kuma wallafa-wallafansa wato yanda ya tasirantu da littafan magabata musamman an ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyya da kuma almajirinsa Ibn al-Qayyim a cikin ilimin muka wanda suka shafi addinin musulunci na tafsiri hadisi fiqhu usulul fiqh da sauransu amma a fage na aqida to hakika yayi matukar tasirantuwa da Sheikhul Islam Ibn Taymiyya da kuma Ibn al-Qayyim Hafizul Hakami yayi aikin haji a shekara ta 1377 bayan ya gama ibadar aikin hajjinsa, wata gajeriyar rashin lafiya ta kama shi, wanda wannan shine sanadiyar barinsa duniya. Da aka Hafizul Hakami ya rasu ranar Asabar 18 ga watan Zulhijja shekara ta 1377, kaga a shekarar da ya aikin hajji, yana nan ma a cikin garin Makka bai bari ba, bayan ya gama aikin hajji ya amsa kiran Ubangijinsa, wanda ainihin wato a nan Makkatul Mukarrama, bayan wato wata rashin lafiya wadda take gajeriyar rashin lafiya ne, yana cikin kuruciyarsa da samartakarsa, domin a lokacin da ya bar duniya shekarunsa 35 gabaɗaya shekarunsa 35, an kuma binne shi a Makkatul Mukarrama rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Akwai abubuwa da yawa wanda suka shafi Malam Hafizul Hakami, amma dai akalla in aka ce tarihi, aka tabo lokacin da aka haife nasabar mutum, inda aka haife shi, tarihin iliminsa da sauran abubuwa da suke wannan malamansa, ɗalibansa da rubuce-rubucensa, aka faɗi tarihin rasuwarsa, insha Allah kaga an taba kowane bangare. A gurguje kafin mu shiga ko da baitika kaɗan mu karanta a cikin littafin, akwai dalilin, ya faɗi dalilin da ya sa ya wallafa wannan littafi. Kamar yadda yake faɗa, yake cewa wanda bazan iya saba masa bayani mene cikin masoya, wanda an faɗi cewa wannan dai malamin nasa ne Abdullahi Al-Qara'awi, da in tsara wato wani littafi takaitacce wanda zai saukin hadda cewa ga ɗalibai, kuma samunsa da samun fahimta sai ya kusanto ga masu kwaɗayin karatu, kuma yayi bayani game da aƙidar magabatan wannan al'umma ta ƙware, ya kuma yi bayaninta. Da aka na amsa wa malamina akan wannan abu da ya nema daga gare ni, ina mai neman taimakon Allah Maɗaukakin Sarki, ina mai ƙaunar lada a wajen Allah Ta'ala, ina mai cewa ba ni da wani ƙarfi, ba ni da wata dabara, sai da ƙarfin Allah ko dabarar Allah. Da aka na tattaro mas'aloli masu amfani, musamman waɗanda suke da alaƙa da wannan zamani da muke ciki, na jan hankali game da fitintunan da suke yawo cikin al'umma na bautar bushiyoyi, duwatsu, kaburbura, wanda wannan ya ci karo da tauhidi, domin wannan shirka ne, wanda shirkan nan tana daga mafi munin haɗarin laifi da ɗan adam ya taɓa yi a bayan ƙasa. Sannan da karkatar da mafi yawan ko mafi girman ibada ga wani Allah, na addu'a roƙon wani Allah, ko ƙaunar wani Allah, ko kuma tsoron wani Allah, ko son wani Allah, ko yanka da sunan wani Allah, ko kuma alwashi ko bakance da sunan wani Allah. Allah Maɗaukakin Sarki cikin baiwarsa da falalarsa ya sauƙaƙa min wannan aiki, ya taimake ni, godiya ta tabbata ga Allah akan jika. Na sanya wa wannan littafi Sullamul Usul ila Mabahith Ilmul Usul. Yace yayin da wannan littafi kuma ya yaɗu a hannun ɗalibai, sai kuma kwaɗayi na wasu cikin masoya, kwaɗayin ya ƙara girmama akan wannan littafi, kuma sai aka sake roƙona da in yi ta'aliki da ɗan bayani ɗan sassauƙa, wanda zai warware wasu mishkiloli da ke cikin wannan littafi, wasu gurare da suke ɗan na ɗan faɗe su a dunkule, da in ɗan fasa su haka don a fahimce su, in kuma taƙaitu akan ambaton dalili, domin wata matsalar na faɗe ta ba wani dalili, ba aya, ba hadisi, saboda yanayin littafin waƙa ce. Da haka wato ɗan dinga kawo dalilai daga littafin Allah da kuma ainihin wato hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ce na nemi zaɓin Allah Maɗaukakin Sarki da iliminsa da ƙaddarawarsa, sai kuma Allah madaukakin sarki ya taimake ni na yanke hukunci akan wannan al'amari da aka nema. Ina mai neman wato ƙarin samun ƙwarin gwiwa da taimako daga Allah madaukakin sarki akan wato wannan abu da aka nema na shi wato bayan yayi shi sulamul usul wanda yana magana akan sharhin kenan. An fahimta ko? To shine yace sai ya sanya masa suna ma'arijul qabul bi sharhi sulamul usul ila ilmi al-usul. To wannan a takaice shine abin da nake ganin insha Allah in muka abin nan dinsa zai zama to insha Allah. Da haka wannan shine a takaice game da ainihin wato tarihi ko ainihin wato an takaitaccen bayani game da malam ko Sheikh Hafizul Hakami rahimahullahu ta'ala. To kamar yadda ake gani littafin ya kunshi abubuwa da yawa, ga sunan dai babukan zamu dauke su daya bayan daya kama daga abin da ya shafi kasantuwar tauhidi ya rasantu zuwa nau'i guda biyu, da bayanin nau'i na farko shine tauhidul ma'rifa wal ithbat, wanda sune kamar bayan muqaddima can da yayi. To wannan akwai fasalin da yake magana akan ainihin wato wannan, wanda akwai baituka da yawa da zamu karanta akai. Sannan ya tafi fasali na gaba cikin bayanin nau'i na biyu na tauhidin, tunda ya faɗi nau'in tauhidin da rassan yanda ya rassantu gida biyu, a wancan fasalin ya faɗi nau'i na farko, a fasali na biyu kuma ya faɗi nau'i na biyu, wa huwa tauhidul talab wal qasad, wa huwa wa annahu huwa ma'ana la ilaha illallah. Sannan bayan nan sai ya tafi wajen ta'arifin ibada, wani fasali ne sai ya shi kuma akan ta'arifin ibada, mecece ibada, kuma ya ambaci wasu nau'o'in ibada din, kuma ya yi bayani a wannan fasalin cewa karkatar da wani abu na ibada ga wani Allah shirka ne. Sannan a fasali na hudu sai ya yi bayani akan kishiyar tauhidi, wanda kishiyar tauhidi shine shirka, shi ma ya ce ya kasu gida biyu, akwai shirka karama akwai shirka babba, ya kuma yi bayanin kowace daga cikinsu. A fasali na biyar sai ya yi bayani game da al'amuran daga magarin mutane suke aikatawa, wanda kuma wannan abun shirka ne, ko kuma ga wasu daga ciki abubuwa ne waɗanda suke dab da jefa mutum cikin shirka. Kuma a nan wannan fasalin zai yi bayani akan maganar ruqya wa tama'im da kuma maganar laya. Sannan sai fasali na shida a cikinsa zai bayani akan wato yana daga cikin shirka wato irin aikin wanda yake neman tabarruki da bishiya ko dutse ko wani guri ko kabari ko makamancin haka, wanda za a riki wannan gurin ya zama kaman wani idi gurin biki da za a dinga zuwa duk shekara ko duk wani lokacin ya zagayo, da kuma bayanin cewa ita ziyara ta kaso zuwa ta sunna da ta bid'a da ta shirka. Menan kenan ziyara? Ya kasa mana ita gida uku, akwai ziyara ta sunna, akwai ziyara ta bid'a, akwai kuma ziyara ta ainihin wato shirka. Sannan a fasali na shida kenan ko? Ko na bakwai? Na bakwai ko? Shi kuma a cikinsa za a ji bayanin abinda gama garin mutane ko mafi yawan mutane suka fada a cikinsa na irin abinda ake aikatawa a wajen kaburbura, da kuma irin abinda mutane suke aikatawa na shirka karara da wuce gona da iri game da waɗanda suka mutu. Sannan a fasali na takwas a cikinsa shi kuma za mu ji bayanin hakikanin sihiri da kuma ma'anar sihiri, wanda daga cikin kuma abinda ya shafi bokanci da sihiri akwai ilimin wato abinda ya shafi ilimin tanjim wato ilimin taurari, da kuma ambaton ukuba ga duk wanda ya gaskata boka. To shi kuma a wannan fasalin za mu ji. Sannan a fasali na tara shi kuma a cikin wannan fasalin ya tattare mana bayanin ma'anar hadisin nan na Jibril al-Mashhur wajen ilmantar da mu addini da kuma cewa addinin nan ya kasu zuwa mataki guda uku akwai musulunci akwai imani akwai ihsani da kuma bayanin rukunan kowanne daga cikin su a cikin fasali na goma shi kuma zamu ji bayanin kasantuwar imani yana karuwa yana raguwa yana karuwa da aikin da'a yana raguwa da aikata saban Allah kuma hakika fasiki in dai fasikanci yake yi kuma musulmi ne to ba a kafurta shi saboda ya aikata wani zunubi da bai kai shirka ba sai dai in ya halatta wannan laifin amma yana karkashin ganin damar Allah sannan tuba karbabbiya ce a wajensa matukar ransa bai kai gargara ba to a karkashin wannan babin shi kuma fasalin zamu ji wannan bayani to wannan game da abin da ya shafi bangare na farko na tauhidin Allah madaukakin sarki ko sai kuma tauhidul ittiba wato kadaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya sai nan ma yazo yi wasu fasalin luka sai ya ce akwai fasalin da yake bayani akan ma'arifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan fasalin na 11 anan kuma fasali ne da yake bayani akan sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya isar da manzanci da kuma wato cika addinin nan namu da Allah madaukakin sarki yayi mana da kuma cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa shine shugaban dukkan ƴan adam baki daya kuma duk wanda yayi da'awar annabta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya yake sannan a cikin sa dai zamu ji fasalin da ke bayani akan mafificin wannan al'umma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yafi kowa in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ambatan sahabbai da kyawawan halaye da dabi'u nasu da kuma ka bayanin kamewa gabarin aibata su da fadan laifuffukan su da kuma abin da ya gudana a tsakanin su to wannan daga nan kuma sai mallam yace sai khatima to shi kuma a khatima din anan mallam yace zai yi bayani akan wajibcin ruko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma komawa izuwa ga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata yayin da aka samu sabani sannan duk abin da ya ci karo da alqur'ani ya ci karo da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin za a mayar da shi ba za a karba ba ko daga wajen waye tawo to wannan shine kulasan littafi wayannan babukan su ne mallam ya kulla a karkashin wannan ainihin wato littafi din insha Allah an yi mun ishara ne daga cewa mu dan takaita akan ita muqaddima din dan kada karatun ya shiga cikin muqaddima da shi wanda yake recording shi yasa na dan kuma ce to bari mu kara shiga cikin lokacin to shine sai muka yi walittafin irin wannan shambante din gaba da insha Allah da haka abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana sannan Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta wannan littafi daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abinda zamu karanta na daidai a cikin wannan littafin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masha Allah